amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin hikimarsa da baiwarsa da kaddararsa ya tsawaita muna rayukan mu amma ga wannan rana ta juma'a kamar da wasu kasan duka muna zuwa ga don gabatar da muhadara insha Allah tare da yarda Allah dan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƴan uwan da suke biye da mu game da wannan shiri na ma'aikata gidan tele da kuma ƴan uwa da ke waje wanda suke biye da mu insha Allah yau muna ainihin 29 ga watan Rabiul Awwal hijriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 daidai wanda daidai da 7 ga watan Disamba miladiya 2018 yau insha Allah malam zai mana bayani ne akan abin da shahi al-aulama satin da wuce malam ya mana bayani akan al-abtal insha Allah yau zamu dora akan muhadarin da muke gabatarwa insha Allah muna fatan Allah shi malam jagoranci Allah ya ƙara fahimta da kuma ikhlas na'am al-aulama malam insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
malan da muke tare cikin studio malan Saleh da kuma sauran ƴan uwa musulmi da suke kallon mu da sauraron mu muna musu gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna musu fata na alkhairi na gari muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya karbi ayyukan mu muna akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta zama to makoman mu da mu da su gaba daya bayan haka yau zamu tattauna akan wani mustalah jadid wanda ya kullo ma duniya cikin ɗan shekaru duk da yake ya ɗan jima a duniya amma dai bai samu ƙarfi ba sai irin wannan lokaci da muke ciki wanda duniya tana daga cikin wato wani hali wanda sai illa masha Allah mustalah da zamu bayani kansa a yau bi iznillahi ta'ala shine mustalah na al-aulama in an ce al-aulama ya samo asali daga al-alam al'alam yana nufin kullu ma shi wallah duk abinda ba Allah ba ana kiran shi al'alam wato in muka dubi suratul fatiha tana budewa da alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ko kuma ku ce godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin talikai to shine talikan nan duk abinda wanda yake ba Allah ba in an ce al'alam ya shafi duk abinda ba Allah ba to shine malamai suka tattauna na tafsiri da lugha me yasa aka kawo shi da siga ta jam'i al'alamina to sai al'alam jam'i ne na wato al'alamin jam'i ne na al'alam kiran bai dace a jam'i shi mutun da ya abin nan sai suka ce a'a an yi kallo ne zuwa ga jinsi daban-daban akwai alamul ins akwai alamul jin akwai alamul kaza alamul hayawan duniyar kaza duniyar kaza duniyar kaza to sai ka abin nan in muka kalli kuma al'alim shine masani jam'in shi al'alimuna sai mutun yayi hattara waɗansu malamai suke cewa shi al'alam kalima ce ta samu asali daga alama domin wato shi alamkin ne alamatun alamu jibihi yana nuna akwai wanda ya halitta ba wai haka ne kawai an ka samu halitta ta samu su da fatan ba dole sai an samu ubangiji wanda zai kore aqida ta waɗanda ba su yarda da akwai ubangiji ba an gane ko to wannan abin da ya shafi kalima ne to amma kalima ta al'aulama wato wani sabon mustalah ne wanda a ƙarni malaman tarihi suna nuna cewa a ƙarni na 15 ken james shekel kamar da suke faɗa alƙarni al-khamis al-miladi wannan kalmar ta fara samun tunani da abin amma an fara aiki a kanta lokacin da bayan ƙare yakin duniya na ɗaya shine a haɗa al'ummomin duniya a kan tsari guda da tunani guda da kuma mazhaba guda wanda 1929 abin da son da nef wannan mustalah ya samu matsala saboda irin matsalolin da duniya ta samu musamman ya tattalin arzikin duniya ne yake sawar tunanin cewa za a haɗa duniya ta zama wuri guda to daga baya tunda lokacin da duniya ta samu damar kere-kere wato lokacin da ture sun ka falka daga wannan lokaci aka fara tunanin hada duniya wanda shi ya kawo mamayar da suka yi ma duniya da abin da ya kama da haka wanda kuma aka zo aka yakin duniya na farko bayan yakin duniya na farko suka samu tsaiko cikin al'amuran su to bayan yakin duniya na biyu lokacin nan ne wannan mustalah ya fara yaduwa a duniya wanda ana so a hada duniya wuri ɗaya da tunani iri ɗaya da addini iri ɗaya da tattalin arziki iri ɗaya da kuma rayuwar zamantakewa ta zamanto iri ɗaya da wayewa ta zamanto iri ɗaya al-muhimmu ne to shi yasa tana da ta'arifat da dama an yi ta kokarin ta'arifin ta to duk ta'arifin da ake kawo wa matsala yake samu dalili kuma saboda duniya ta cimma matsayi wanda tana canzawa a kowane yini a kowace shekara a kowane wata a kowane sati a kowace awa a kowace minti a kowane second duniya tana canzawa an gane ko amma dai doki ɗaya daga cikin ta'arifat kin duk don saboda bayani da kuma kokarin kusanto da ma'ana zuwa ga masu abin nan suna kiranta al'aulama suna kiranta amaliya تنظمها المنظمات والشركات والمؤسسات والدول الكبرى بهدف تحقيق نفوذ بهدف تحقيق نفوذ دولي أو توسيع عملها من دولي يتحول من دولي إلى عالمي أبدا أنك نفيد شيء عملية وني أيكيني وني تقاريني أنت عملية تنظمها وني كتارة شيء المنظمات sune wato kungiyoyi na duniya wal sharikat da kuma kamfunna na duniya wal muassasat da institute na duniya wadanda suke zama su tunani wal duwal kubra da kasashe manya wanda suke da karfin tattalin arziki da kere-kere tunda su ake kira dauloli manya an gane ko to me yasa suke yin wannan tsari bi hadafi tahqiqin fudin dawli don su samu iko wato dauliyin na kasashe au tawsi'i amaliha ko ku suna son su fadada aikin su daga kasashen su ya shigo cikin kasashen da ba nasu ba an gane ko to in sun ka yada wannan aiki ya tahawwal zai canza min dauliyin daga abu na kasa daya ila alamiyin zuwa ga na duniya in muka kalli rikicin da aka samu tsakanin kasashe na duniya musamman kan yan jari hujja waɗanda suke rasmaliya capitalism waɗanda su ne suke son a yi tsari na jari hujja da dukiyar ka kake iya sarrafa duniya da abinka da kuma tsari na communism ko socialism na jama'a su zamanto suna arziki na jama'a ne ba na mutum guda bane wanda duka mun taba bayanin kan wannan akwai inda sun ka saba musulunci mutum ya zamanto dukiya ta shi ba shi kadai bane ke sarrafa ta da kamfunan shi dami da aiki sannan kuma a ce duniya za ta koma bisa ga tsari kowa a bashi dukiya bayyuwa don Allah ya ba kowa damar ya rike nashi dan ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq kina abin da ya kamata abin da musulunci ke kira gare shi mutum yana da izinin ya mallaki dukiyarsa amma kuma bai da izinin dukiyarsa ya bautar da mutane ya sa su bisa tsarin da yake so wannan shine matsayi na musulunci akan waɗannan mazhabobi wannan al'aulama suna kiranta globalization da yare na ingilishi in ka dibi dictionary na oxford suna da dictionary na ƙasar ingila suna kiranta globalization ko kuma zaka samu manya-manyan dictionary na duniya suna magana kan shi da faransanci sun yi amfani da mondialization an gane ko mondialization mondial abu wanda ya shahi duniya mondialization a hada duniya ta tafi bisa ga tsari iri guda to wannan in muka duba tajaddud ne da tatawur na afkar wanda yake zuwa a cikin kowane tsari a duniya duk tsari na duniya wanda ake son a tabbatar da shi ana yin at-tadarruj shine mataki-mataki domin ba a iya yin abu lokaci daya zartar da shi lokaci ɗaya sai Allah yake da wannan iko inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun Allah shi yake cewa abu zamo sai ya kasance amma dan adam da kowa komi karfinka komi tattalin arzikinka komi makamanka komi ilminka komi tunaninka sai ka wasu abubuwa dole sai ka bi a hankali in dai kana son ka cimma burinka domin in muka dubi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da ikon halittar sammai da kasai cikin kun fa yakunu amma bai halicce su ba sai halicce su cikin kwana shida wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub kaga cikin kwana shida amma Allah ya ce ba mu gaji ba don saboda ba al'amari ne na gajiya ba ba a danganta gajiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dan adam dibi hadithu samai da kasai tafi fashi abinda tafi girma la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas kuma da Allah fada cikin suratu ghafir. Amma kuma duk da haka dan adam cikin wata tara ake halittarsa abi matakai daban-daban. Wal qad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Kaga mataki mataki aka dauka ba dan Allah bai halitta dan adam da kun fa yakunu ba. In ka dubi dan adam zai yi shanonu yayi tafiya bai iya wani wadannan abubuwan sai an koya masa. Amma dibi dabba yau ake haihuwarta yau take tafiya yau take shanonu wannan duk takdiri ne na Allah. Wato sabbih isma rabbika al'a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada sai ya shiryar da kullu makhluqin ila masalihihi. To kaga wannan yana nuna cewa a tsari ne Allah dan ya koya mana tsari da tafiyar da al'amuran yayi wannan. Ku shi yasa dukkan su masu son su kawo wani tunani a duniya ko a tabbatar da shi suna dibin tsarin da za a binin tabbatar da shi ko a kasashen su ko a kasashen musulmi. Mu dauki misali na yan kasuwa. Dan kasuwa ina so ya fara kasuwanci farko zai sauƙaƙa al'amuransa zai nemi riba ɗan kaɗan kafin lokacin da mutane za su san muhimmancin abin sannan ya ƙara masa kuɗi kaɗan kaɗan har ya kai inda ba a sa tsammani ba. To kaga wannan tsari ne na ɗan kasuwa ko ba haka ba. To haka ne dukkan wani abu da ake son a tsara shi a ƙasashen su a ƙasashen musulmi. Dan adam ba kamar ba ta yara suke mekanik man ba dan adam wayo gare shi yana iya son zama sai cin kore lokaci shi yasa tafiya dan adam akwai wuya. To sai suka ga yaya ne za a bi a kawo aulama misali tunda mataki mataki ne mu dauke su misali tsari na aulama. Lokacin farko ba aulama ake yi ba ana zancen esclavage ne bauta. To sai suka ga lokacin bauta ya wuce an gane ni duk sai mi ya kamata a yi tunani sai a yi tunatun colonization mamaya. Duk a lokacin da an ka kawo mamaya mamayan nan sawa'an ta da koko irin ta zamani tana daga cikin matakin da za a dauka saboda tabbatar da wato iko da tafiyar da mutane akan tsarin da suke bukata. Bayan wannan sun ga bayyi su suka dauko wato at-ta'awun shi da suke cewa cooperation za a zo daga wannan tsari a hada kai da kasashe da kasashe. Amma bayan an hadan nan to dole akwai babba shi yasa zaka ga cikin commonwealth ingila ita ce babba cikin francophonie faransa ita ce babba. Amma ba su a fiddo da wannan har yanzu dai ana son a cigaba da amfani da yaren su zama to su ne suke tafiyar da mutane. Kaga wanda ake amfani da yaren sa da tsarin sa ai shine babba ko an fada ko ba a fada ba. To bayan wannan colonization ta kare sun ga esclavage ta kare sun ga cooperation kin ba cimma burin da ake so ba. To yanzu sai suka kirkiro wannan al'aulama shine mondialization ko globalization kamar da suke fada daga globe terrestre. To kaga wannan tsari ne wanda ake son duniya ta tafi akan tsari guda. In an game dole wanda yake da karfi shine zai ci nasara. Kaga kamar karatu ne na lakol lokacin da aka zo na tsari na farko shine ana batun akai ƴaƴa lakol dan lokacin mutane musu yarda ma da akai ƴaƴan su lakol ba. To ana nan har aka kai inda yanzu sawa ƴaƴa lakol an rige an wuce shi maza an gane ni. To sai aka zo da tsari kuma yanzu matakin da za a taba mu inda muke da rauni shine to me yasa ba a sawa mata aiki kuma ma a sawa mata karatu. Yanzu in an cimma wannan kuma akwai khutba wanda ake son a cimma an gane ni wanda za a iya zuwa. To me yasa ba a barin cewa mutane su zabi abin da suke so na rayuwar su gaba daya ba tare da an samu su da al'ada ba da kaza da kaza. Kaga bit tadadun suke tafiyar da shi. To wannan uslubi shi na aulama ta zo tana son ta daidaita kasashen musulmai su tafi irin su tsarin da suke so. In muka duba akwai wani marubuci na kasar America ana kiransa Fukuyama. Fukuyama ya rubuta littafi ya sanya masa suna Nihayatu Tarih, karshen tarihin duniya. Wai abin da yake son ya ce da karshen tarihin duniya, an yi masu mulki da dama har aka kai tsarin fir'aunoyi shi ne ake da labarin sa dai kusa-kusa har aka zo tsarin Farisa da Rum aka yaki tsakanin Farisawa da Rumawa. Farisawa suka rinjayi Rumawa har mushrikan Makka wani lokaci suka yi dariya da jin daɗi saboda mushrikai waɗanda suke kusa da su sun ci nasara masu bauta marana da abin nan da duhu da haske. To aka zo kuma Farisawa Rumawa aka yaki a matsayin su na kristoci suka ci nasara musulmi suka bi farin ciki saboda sun fi kusa da su a matsayin su na ahlul kitab wanda suratul Rum ta yi bayanin wannan a gurguje. To sannan aka zo zamanin musulunci ya yi mulkin duniya shekara kusan 800 zuwa 1000 da wani abu sannan ko 1000 ne za a ce tunda daular islamiyya bata jima da faduwa ba 1000 da wani abu. To sannan kuma yanzu lokaci ya zo wanda Rasha ta zo ta dauka bayan haduwar Almaniya bayan Almaniya ta kai kasa Rasha ta dauka, Rasha ta kai kasa yanzu America ta dauka. To sai ci ne hayatu tarihi, karshen tarihi, ma'ana wanga al'umma tana dauka ta ba wannan, wannan al'umma tana dauka ta ba wannan. To amma yanzu an kai karshen tarihi wanda duniya ba ita za ita ta hannun America, duk tsari su waƙoƙin su ne za su mamaye duniya. In muka duba yanzu kaga waƙoƙin su ne suka mamaye duniya, ko da baka san abin da suke faɗa, kana tafiya kana jinjiga kai a matsayinka na MC ko abin da ya kama da haka, waye yi ana maganganu na sama kuma ka sani ba baka na jin dadi. Dan lakin da suke amfani da ita dollar shine ya mallake duniya, da shine in sun kaga tattalin arzikin ku zai tashi sai su kokari su hana muku wannan, saboda tattalin arzikin ku yayi kasa kamar da sun kai kasar Turkiya nan kwanakin baya. Ina fata an fahimce ni. Su suka kirkira majalisar dinkin duniya can take gare su bayan an yi waccan usbatul umam, wanda ta zamanto ita ce take kula da duniya lokacin da Almani ita ce ke da karfi a duniya, wanda ta faɗi yanzu babu ta babu labarin ta. To sai ce an kai ƙarshe. To wannan aqida an gina ta ne akan yaƙar tunanin mutane cewa ba za su iya kawo canji ba. Abu na farko kenan, kaga ga tana ta zo sai in kwanaki ka danka ta su, yanzu wannan magana kaga tana nan son ta zama ƙarya. Kuma Al-Qur'ani ya ƙaryatar da wannan, don Allah ya ce wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kwanaki muna juya su ne, mu dauka mu ba wannan, mu dauka mu ba wannan. Allah da yake canzawa ko kaci ko kasu, yanda Ingila ta zama to ita zai mallaka duniya ko ba haka ba, kafin ma Almaniya ta mallaki duniya, Ingila, Almaniya, Rasha, Amerika, to haka Allah ya shataru da China. Tana yiwuwa za ta karɓa farko, tana yiwuwa China ba ita ce za ta karɓi matsayi na farko ba a duniya. To wannan Fukuyama, saboda gigita da ganin yanzu sun suka mallaki technology da kuɗin duniya da tsaron duniya da makaman duniya, kaji ya ce ne hayatu tarihi, an kai ƙarshen tarihi. Ba yana nufin za a tashin alƙiyama ba, a'a yana nufin har duniya ma duk inda za ta je, to su ne suke riƙe da duniya, wanda shi ne abin da suke yayatawa a duniya. In muka dubi wannan aulama a matsayinmu na musulmi, kullum muna buƙatar abubuwa, wato musulmi yana da kyau wanda su ne al'ummar da ya kamata su jagoranci duniya, kuma lokaci zai zo wanda wannan abin zai tabbata. To amma dole sai mun gyara tunaninmu da tsarinmu. Ita aulama kin nan ba mu iya kallon ta mu ce dukkan ta sharri ne, an gane ni? Domin musulunci bai gina mu akan duk abin da ya zo muna daga wani wanda ba mu ba sharri ne, wanda yana daga cikin abin da ya jawo muna illoli da dama, da rashin tunani akan shin abin nan akwai shi a musulunci ko babu, ko ko yaya hukumce hukuncin shi a musulunci. Mukalla dukkan abin da zai zo mura daga kafirai yana da mataki guda hudu, ko dai ya zamanto abin nan sharri ne surfan kamar da muka faɗa, muka sha faɗa a nan, wato ya zamanto sharri ne 100%, ko ya zamanto a'a wato khairan ne kullahu, dukkan shi alkhairi ne, ko ko ya zamanto sashen shi sharri ne sashen shi alkhairi ne. To kaga ko alkhairi yafi yawa ko su zo daidai, kenan waɗannan huskoki ne guda hudu. To kenan yanzu sai mu duba mu gani menene matakin da ya kamata mu ɗauka. In ya zamanto alkhairi ne duka sai mu karɓa, alhali ko baiwa waɗanda aqidanmu da su ba ɗaya bane, ya zamanto duk abin da zai zo mu daga wajen su ya zamanto alkhairi ne. Baiwa ya zamanto kuma sharri ne, domin suna tare da waɗansu abubuwa waɗanda inda duk sharri ne kuma sai mu mayar musu da abin su. To amma in akwai sharri akwai alkhairi, sai mu ɗauki alkhairi mu ba musu sharri musu. To sai zamanto yanzu kamar mafi yawancin musulmi da masu tunani na musulmi da wasu intellectual musulmi suna ɗauko wa sharri ne suna barwa alkhairi, kuma kun mu tunani da zamu wadatuwa da su, noman mu, kere-keren mu, ci gaban kasashen mu, yadda zamu wadatuwa da su mu ɗauko mu gyara, a sai mu ɗauko sharri su na yadda namiji yake auren namiji, mace ta aure mace, mutum ya bar makare gado da abin da ya kama da haka, yadda namiji zai tarawa da mace cikin kasuwa, yadda namiji zai tarawa da mace a halka jima'iyya da suke faɗa, a namiji ya tara da mace a ɗauko da salula ana ɗauka ana yaɗa ma duniya da fina-finai na batsa, da irin yadda ɗan adam bai da kima, dukiya take da kima, da irin yadda ake iya sayar da gaban ɗan adam bayan mutum ya mutu, in ba a kawo gawa ba za su iya sayar da gaban shi, duk waɗannan ɗabi'un su ne muke ɗauka, amma mun bar na alkhairi. To ka ku wanda shi ne ya kamata su waɗannan uku mu yi, ko ba haka ba? Tunda tana ɗauke da sharri da alkhairi, alkhairi ya kamata mu ɗauka. To sai mu ɗauki aulama. Aulama tana ɗauke da alkhairi ta wasu fannoni. Fannonin da take ɗauke da alkhairi shi ne cewa da yanzu ƙasar China tana da ƙarfi, America tana da ƙarfi, zamanin aulama. In muka ga dama sai mu mu'amala da wanda muke so, za mu auna saman mizani wanda yake da ƙarfi, kamar za mu amfana da shi za mu ɗauka, sai mu bar wanda ba za mu amfana da shi ba. Amma mu kawo dalilin da suke nuna cewa ana iya amfanuwa da irin waɗannan abubuwan saboda muna cikin lokaci wanda yake mai wahala. Alqur'ani ya ce mana wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, ku musu tattalin gurgurdan abin da kuka samu, iya kokarin ku ta fannin ilmi, ta fannin komi, ku yi tattalin yadda za ku kare kanku daga kafirai. To wani sai gaskiya da hanci irin wannan abu ya ce a'a, ai daga wajen kafirai suka zo ba amfani da rubutu din, ga tele nan kana amfani da ita daga wajen watan su, ga kamera muna amfani da ita, yanzu nan gidan TV da muke da radio kayan da muke amfani da su kafirai ne suka kirkira su, to ya za mu yi? Kaga wannan aikace mun san da cewa dole za mu yi mu'amala da su saboda halin da muke ciki, gurgurdan abin da ya kamata. Kuma babu al'umma da ba za ta wadatuwa 100%, don Allah shi ne adda wadata ta wanda zai bukata kowa. Amma duk komi girman kasa, komi tattalin arzikinta, komi abin da suke da shi, sai ta yi mu'amala da wasu kasashe, domin akwai burin da suke son ta cimma. Ina fata an fahimci wannan. To sai mu ɗauka mu gani kamar yadda za mu samu nasoshin da za su nuna mana cewa ana iya amfani da abin da ya zo daga cikin wajen kafirai. Mu ɗauki hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In muka duba hadisi ya zo a cikin sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ita rawaito wannan hadisi daga wata mata da ake ce ma Judama. A wasu riwayoyi ma Imam Muslim ya kawo ana kiranta Judama, wanda Hisham ya rawaito, duk da yake riwaya ta Yahya bin Yahya ta nuna cewa sunanta Judama, kuma shi ne dance mafi inganci wajen tasrihi na abin nan, wanda malaman hadisi sun san shi wajen sunayen ruwat in an yi ikhtilaf, da kuma al-khatt mu'talif al-lafz wal-khatt da sauransu. To almuhimu dai sunanta Judama saboda dukkan mariwaya hadisi sun ruwaito shi ne da wannan. Wannan hadisin in muka duba ya zo cikin sahih Muslim, ko wannan ya ishe mu. In muka duba cikin Abu Dawud ya zo cikin sunan Imam Nisa'i ya zo, sannan kuma ya zo cikin Muwatta Malik. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita wannan mata take cewa ita Judama bint Wahab al-Asadiyya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad haramtu an anha anil ghila, na so in hana al-ghila. Wadansu malamai na lokacin ce al-ghila ne, an gane ko? Cikin masunan Tirmidhi ya zo al-ghiyath, shine al-ghila wato in hana mutun ya sadu da matarsa lokacin da take shayarwa. Duk da yake akwai wasu fassara da wasu malamai suka yi shine hana mace mutun ya take mace tana da ciki, amma dai zance mafi inganci shine wato mace ya zamanto tana shayarwa kuma mijinta ya take ta. Yace summa zakartu, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a wata usuri wayoyi da suka zo zukirtu an tunatar da ni, anna al-farisa war-rum yasma'una dhalik, a wasu riwayat yaf'aluna dhalik, suna aikata wannan, wala yadurru auladahum, sannan kuma wannan bai cutar da ƴaƴansu da komai. To kaga wannan khutta ce kawa ta kafirai, sun kasance farisa da rum suna yin ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin annabin Allah kuma wanda ake yi ma wahayi, sai yaga wannan tsarin yana iya amfani musulmi, sai ya dauko shi akai amfani da shi. Mu dauki misali na biyu daga cikin waɗannan misalan. In muka duba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira, ya dauki wani mutum wanda zai gwada mishi hanya da shi da Abubakar a boye, saboda kafirai sun sa neman su. An ce wanda ya kawo su daga cikin kutubus sira yana da raƙumi 100, raƙumi 100 kuma wannan lokaci arziki ne mai yawa. So kaga sai suka yi hayar wani kafi da ake cewa Abdullahi ibn Uraiqit. Abdullahi ibn Uraiqit dai ne daga cikin kafirai, an dauke shi a bashi kuɗi ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya. To kaga wannan zai ba mu darasin al-akhd bil asbab. Wannan ba shi ke nuna cewa ba musulmi inda su yi abu su fito fili su faɗa don rashin tsoro a kowane lokaci, a'a, ana iya aboye don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aboye ya tafi, baka fi shi imani ba, da baka fi shi sanin Allah ba, kuma ya tafi aboye. To kaga abu na biyu kuma ya yi isti'ana da kafiri abinda babu musulmi, kenan duk abinda babu musulmin da ya iya ya cancanta, to nan ana iya ɗauko kafiri saboda a yi mu'amala da shi don cimma buri na musulmai, wanda malamai sun kawo wannan qadiyya lokacin da yaki ya barke tsakanin Iraki da Kuwait. An ɗauko sojojin ƙasashen Turawa sun taimaka ma musulmai saboda a hana zalunci na daga ƙasar Iraq da ta mamaye ƙasar Kuwait, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. كاغا ان ان سامو مسلمي بيو سنا ياقي طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. كاغا ياقي شي بشي كي كافر تد متاني مكو اندا صحاب صحاب من الله صلى الله عليه وسلم ان شي اسكي كافر تد سو غاشي مسلمي ني الله تي ان ان سامي سو سنا ياقي فاصلحوا بينهما كو يسلوه تنكادين سو ان ياقي تنا يوا اسامو كيسا to kaga da wannan suke zuwa suna kafirtar da sahabbai ba tare da wata hujja ko wani dalili ba fa in bagat ihdahu ma ala al-ukhra in da kace su tayi zalunci fa qatilu allati tabghi to a hada kai a yaki wanda take zalunci to in babu damar yakarta ana ai isti'ana wanda suke kafirai duk da yake wasu suna kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace lan asta'ina bi mushrik wannan ba buƙata ne zuwa gare shi to tunda babu buƙatuwa zuwa gare shi kaga ba sai an kawo shi ba to sannan kuma in muka dubi akwai daga cikin khutat wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani su wadanda ba na kafirai bane lokacin da an kai ghazwatul ahzab da ake kira ghazwatul khandaq an kira ta ghazwatul ahzab saboda kungiyoyi ko jama'o'i na kafirai sun hadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai an kira ta ghazwatul khandaq saboda an yi rami an cewa madina saboda kafirai su shigo to in muka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai daga cikin sahabbai da ake kira Salman al-Farisi nan da ɗan shi'a suna son su sosai saboda kasancewarsa mutumin Faris shi ko yanzu Farisanci shi ke riƙe da shi an ci suna raɗewa da wannan suna nuna cewa Salman al-Farisi ko su ƙirƙiro hadisi wanda ke cewa Salman al-Farisi minna ahlul bait to kaga wannan yana ko da ma aqida su don hadisin bai inganta ba amma in ma mun ɗauki minna ahlul bait to kaga kenan ana iya samu ahlul bait kuma Farisi kaga wannan Farisanci ne ake ma aiki ba addinin musulunci ake ma aiki ba yake cewa nahnu kunna iz kunna bi faris mu mun kasance inna kunna iz kunna bi faris lokacin da mun kasance farisa ya ance faris kasa su ta furs irin genki na Iran wanda ya shafi irin da sauran kasashe a wancan lokaci wanda yanzu kuwa mafi yawanci irin da ya ance faris abin nan yake cewa to in mu lokacin da mun kasance a faris wa takhawafna al khayla mun ka ji tsoro a kawo muna hari da dawakai hari yake nufi wannan lokaci takhandaqna alaina sai mu yirami wanda zai hana maki duk da yake su kaga lokaci ya canza ba da dawa kai ba da jiragen sama dole sai an dauki mataki wanda za a iya gani wanda lokacin da yakin Saddam Hussein da America ta kai hari matakin da suka dauka sai aka samu tano-tano aka samu abubuwa masu hayaki aka saka saboda kada jirage su ga inda za su kai hari kaga wannan wani lokaci yanzu kaga ita wannan khutba ita za ta amfani ba wannan khutba ba wanda lokacin da nau'in canza zamani kuma bai hana ayi ramin in akwai damar yin shi saboda kada jirage agwala nasu ko kuma da kansu su zo ta dauke shi to kaga wannan duk wayewa ce wanda kamata musulmi su yi amfani da ita ta canzawar zamani da iya amfani da tsohon abu in akwai wurin shi tare da hadawa da sabo amma wannan rashin tunanin da cewa dole sai mun koma sababbi gaba ɗaya ko dole sai mun koma tsofaffi shine kawo mana matsala a'a al-asalah wal mu'asara mu rike abinda yake tushi ne na addini kuma mu yi amfani da abinda zamani ya zo da shi wannan ba matsala bace addini bai hara wannan ba sai wanda yake ya kasance bai fahimci addini da kyau ba kamar yadda an samu irin waɗannan mutanen cikin kristoci wanda suka yi ta kashe mutanen da suka kirkiro na'urori da hujja sun saba ma abinda injila ta karantar wanda shine yanzu ake samu daga cikin musulmi wanda suke zuwa su haramtar da abubuwan da addinin musulunci bai haramta su ba to wannan a gurguje in muka dauki kaga wannan tsari na cewa abin da yazo daga wajen kafirai ana iya amfanuwa da shi da waɗannan nasoshi da muka kawo kuma abu ne wanda yake sananne a cikin kutubu sira da cikin kutubu hadis wancan zancan khandaq in ka diba cikin kutubu sira zaka same shi zancan ghila in ka diba cikin sahih muslim zaka same shi zancan hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka diba cikin kutubu sira zaka sami wannan qadiya da wannan Salman al-Farisi ya kawo kinan ba bane wanda yake koyi a musulunci mutum yana iya komawa ya ga yadda malamai suka yi bayani da kuma irin da littattafai suka kawo ba a yin magana ba tare da dalili ba kuma ba tare da an kawo hujjoji ba wallahu ta'ala a'lam to kaga amfanin ulama akwai tanafus shine cewa kowace kasa tana son ta kawo nata kinan sai ka zabi wanda yafi gyara ka amma in muka duba to kuma daga cikin amfaninta shine kowa yana kokarin yayi abu mafi kyau saboda me saboda ya kawo a cikin kasashe ai amfani da shi to amma ina ne ake samun mushkila a cikin ulama akwai ulama tana kawo matsaloli daban-daban mu dubi mataki na farko shine matakin addini yanzu ana so a samu addini guda wanda duniya ba zama akan shi shi ko Allah ya ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ya sanya mutane sun zama to akan tafarki guda an gane to kenan wala yazaluna mukhtalifin har duniya ta tashi sai an yi sabani to kaga cewa a kawo addini iri ɗaya a tsarin na masu globalization wanda duniya za ta bi kan shi kaga wannan soki burutsu ne hayaniya ce musulunci ya kore wannan an gane ko na ɗaikin in muka dubi ta hanyar illolin da wannan abin yake kawowa abin da ya shafi tattalin arziki sai mu kalli cewa har yanzu karfin masu tattalin arzikin manyan ne sun suke kwashe komai tun da in muka dubi kasashe 20 da suka fitan tattalin arziki G20 da suke cewa sai mu dubi kashi 85 zuwa 84 na arzikin duniya gaba ɗaya ga hannun su yake sauran kasashen duniya to in ka dubi kasa 20 cikin kasa 190 da wani abu su suke rike da mafi yawan arzikin duniya kidan wa zai tafi da waɗannan al'amari in muka dubi wannan modernization kin tana sawar kullum babu ba a sanya ma kayan su employee wanda ya kamata abinda za a shigo da shi daga waje suna tilastar da kasashe don su adda abin nan manya-manyan sosoce na duniya da manya-manyan kamfuna na duniya sai ka iske su kayan su na farko sun fi kyau kaga kenan ku kayan ku na cikin kasa za su lalace abu na biyu kayan su ba su da employee na kasashe kaga dole za a kashe ku daga aiki sannan kuma kayan su ba a ada musu abinda ake ce ma duwan mai karfi dole kayan su za su rinjaye naku sai ya zamanto ku ba ku da tunanin ku kawo ku yi aiki sai dai ku zama kullum kudaden da ake yi naku gare su suke komawa kinan su za su tafiyar da ku to kaga wannan shi ma ɗaya daga cikin salbiyat abubuwa waɗanda wannan aulama ta kawo waɗanda ba su da amfani sannan in muka duba cikin abin da shafi yare suna tunanin ya za a yi a samu yare guda wanda duniya za ta kawo shi wanda za a yi aiki da shi shi ne nasu alhali ko yanzu in muka dubi turancin ingilishi ya mamaye duniya shi ne yare na kasuwanci shi ne yare na kere-kere shi ne yare na na'urori to kenan yanzu tun daga Fukuyama ya ce za a tafi akan tsari na ƙasar Amerika ne hayatu tarihi kenan yanzu duk mutane su daina yarensu na duniya su koma ko a haɗa English ya zamanto shi ne jagora daga baya duk a samu yare guda da mutane da su amfani da shi wannan ita ma ƙarya ce don Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Rum yana nuna cewa daga cikin ayoyin da suke nuna akwai Ubangiji wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum suna daga cikin alamomin da ke nuna akwai Allah halittar sammai da ƙasai domin bai yiwuwa a ce haka sun ka samu kansu as-sama'u zatul abraj sama wadda adda waɗannan benaye ko waɗannan wato matakin ne matatakalin ne daban-daban da tuballai sannan kuma wal ardu zatul fijaj da ƙasa wadda adda hanyoyi a ce kawai haka ta sami kanta amma mota ba ta iya yin kanta TV bai iya yin kansa sai an samu tsari amma kuma sammai da ƙasa da suke da tsari babba a ce wai babu Allah da ya halicce su kaga wannan shi ma ruku ne واختلاف ألسنتكم وألوانكم ده سعان ألسنتكم واتو حلوصاً كو أنا نهي نياري دو من ده حلشي دي أكي نياري وألوانكم ده لونكم يد باقي ميدا متاريسو كوما ببقو غباتا يا باقي ميدا سفرة ري غباتا يا تو هكا باقي يوا أسامو يا ريد دونيا غبات إشي كتير ذات أي شيء wannan shi ma ya ci karo da abinda alqur'ani ya zo da shi in muka duba daga cikin jalibi na zamantakewa da ake son zamantakewa ta mutane ta zamanto daya al'adodin mutane sun bambanta in an ce dole wato mutane su yi tsarin rayuwa iri daya kaga za a samu matsala domin yanzu waɗanda masu zancen namiji aure namiji mace ta aure mace cikin tsarin aure ba suke son su kawo mulki domin duniya za ta zamanto bisa ga tsari daya shi yasa waɗannan dokokin ake son a farlanta ma duniya sai ta yi aiki da su sannan ana son janibi yanzu wanda shi ne abin ga tsari capitalism ko capitalism da suke cewa capitalism wato yan jari hujja su zamanto su ne za su mamaye duniya babu mai iya daga hannu in ba su ba don duk aikin da za a yi in babu kuɗi bai yi su za su baka bashin kuma in sun baka bashin gare su zaka sai kaya ko ko wanda za a ba bashin kasar da za a ba bashi in ma ba a yi aiki da kuɗin ba gare su ne za a kai kuɗin a aji kaga dai har yanzu kuɗin suna can in ka ce maka yadda ba tun da ka so san kuɗin ba naka bane kuma su ana ma dokoki su sa a kama ka a tona ma asiri a kai ku kotoci na duniya a yi maka shari'a kotuna na duniya wanda ba za ka iya samun mafita ba tun da dija ka riga ka kauce mata farki na Allah subhanahu wa ta'ala muka bibi fanni kuma na sakafa abinda ake ce ma kirki al'aulama ta kawo banna cikin kirki saboda ana son kirkir ta duniya ta zamanto daya shi yasa duk abinda al'adodi suke da shi na al'ummomi ana son a ga yadda za a yi a tsawwara shi kamar a sashi ya ci gaba bayan ya ci gaba sai a mayar da shi bisa ga tsari nasu karshe kaga su dai ne har yanzu suke da karfi nufuzu kenan sannan yanzu kamar i'lam wasa'il i'lam kamar abinda ake ce ma media internet tana ga hannunsu radio yana ga hannunsu TV yana ga hannunsu jaridodi manya-manya suna ga hannunsu kafafen kamfunan yaɗa labarai na duniya suna ga hannunsu to kaga wannan zai zamanto har yanzu dai abinda ake nufin ba wai ana son duniya ta zamanto iri ɗaya ba a'a abinda ake bukata su jagoranci duniya to To kaga cikin kowane fanni abinda aulama take nufi shine manya-manyan kasashe su kasance su ne suke jagorantar duniya a samu addini iri daya irin nasu na kafirce ma Allah subhanahu wataala a samu tattalin arziki iri daya ya zamanto maza ba su ta capitalism ita ce take jagoranta ya zamanto tsari na tsaro na duniya su suke tafiyar da shi tunda suna sayar da makamai da tada rikici saboda har yanzu su ba da dama dole a nemi su zo su tsare wurare kaga har yanzu su suke tsare da wannan su suke tsare da media ta duniya su suke tsare da culture ta duniya shine tsari na zamantakewa abin da suke cewa sociology ko sociology wato ya zamanto nasu ne to kaga wannan duka shine aulama take kumshe da shi in muka duba kina aulama ta koma shine manya-manyan kasashe masu fada a ji a duniya za su ja kananan kasashe bisa ga tsarin su su tafiyar da su bisa ga tsarin su wanda suke bukata abinda Allah subhanahu wataala yake so ga dan adam bisa ga doron kasa shine cewa akwai abubuwan da suka hada akwai abubuwan da suka raba dole sai mun fahimci wannan akan mahanga ta alqur'ani bari mu duba a cikin suratul hujurat Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane bai ce ya ayyuhal ladina amanu ba saboda wannan al'amari ya shafi kowa da kowa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mu ne muka halicce ku min dhakarin daga namiji shine annabi adam alayhi salam nukira lit ta'zim an kawo shi nakira saboda girmamawa wani irin namiji musamman nadaban mai wani sha'ani mai girma wa untha da wata bacci waja'alnakum shu'uban muka sanya ku kukan zamanto shu'ub yanki yanki nahiya nahiya kasa kasa an gane ko wa qaba'il muka sanya ku kukan zamanto kabilu daban-daban harsuna daban-daban yare daban-daban sai Allah subhanahu wata'ala yace lita'arafu don ku san juna to kaga anan ashe musulunci ya riga duk wani wanda yake sanya kawo tunanin cewa akwai abubuwan da suka hada mutane akwai abubuwan da suka raba mutane mu zo mu taro akan abinda muka taro akan shi abinda muka raba akan shi mu bashi ka fahimce ni tunda Allah ya faɗi cewa an halice mu asalin mu daga ƙasa daga annabi Adam da Hawwa'u duk mutanen duniya an yi ittifaki in ba su Darwin ba da suke cewa asalin mutane daga biri ne wanda yayi haka saboda ba Yahudi ne yaji an ce an maida kakakin nan shi birrai ka fahimce ni to sai ya ce ku to asalin dan Adam daga biri ne tunda Yahudawa walaqad ayyantumul ladina atadaw minkum fi as-sabt fa qulna lahum kunu qiratan khasi'in sai ce ai fil adam daga bidi ne domin abin kunya ne ka fahimci ni kidan yana son ya ilsaq tuhuma ko ilsaq al'ar li jami'i an-nas likay yatasawa an-nas yana son ya sa are hade kowa da kowa saboda mutane su zamanto daidai ko ba haka ba in ka diba cikin fiqh musamman cikin mukhtasar khalil suke cewa ba a karbar shaida wanda yake son azan dai da shi kamar yanzu misali mutane ba za su fahimci wannan ba sai an bada misali kamar mutum ne ana neman shaidun mutum bai da uba shege ne to sai aka samu shaidu amma daga cikin su akwai wanda shi shege ne to ba a karɓar wannan shaida don me don shege kullum yana son a samu shaggu su yi yawa don su yi daidai da shi an gane ni to shi Darwin yana son a ce asalin mutane daga biri ne saboda alqur'ani ya faɗa kuma littafi sun faɗa cewa Allah ya mayar da su birrai kaga in yace asalin dan adam daga biri na kenan don mun koma mi mu ma mun koma birrai kenan eh ko ba shi ne abin da yake sunya kai gare shi ba wannan duk da yake akwai wanda suka kaitar da shi a cikin kafirai akwai wanda suka kaitar da wannan tunanin nasu amma sharri ne to sai Allah ce li ta'arafu don ku san juna la li taqatalu ba don ku yaki ba ya kamata ka san wani wannan ne to amma shi yakin zalunci da wasu abubuwa suke kawo shi ina fata an fahimce ni kenan asalin mutane su san juna amma sai Allah ya faɗi babba inda gizo ke saka inda za a cimma gaci sai Allah ce inna akramakum indallahi atqakum akramakum mafi girman ku mafi daraja daga cikin ku tunda asalin ku dai ne ko ba haka ba ba zancan kallon jinsi ba ko yare ko ƙasa ko nationality ko abin da ya kama da haka indallahi a wajen Allah atqakum inda shi ku ji tsoron Allah kina a wajen Allah ba azancan party a wajen Allah ba azancan kabila a wajen Allah ba a kallon kasa a wajen Allah ba a kallon nationality an gane ni ko to kaga wannan kuma shine abinda sun ka aza duniya akan shi wanda suna son mondialization c'est ce qu'on a abougou de ce qu'on a fait de mondialisation. Tout n'est en que coopération, c'est en haut de Wanene Baba. Et en cas où on a le mot Tahida, Nations Unies, c'est en son Wanene Baba. On a ce droit de vie tous les mania, ça aura été la Takia, de Emba, Rwanda, de Kumakasa Chanda Boussika Baba, de Kasa Chambanza, de Yu et de Antoke Sushara, de Maya Doni Shugaman Kasasu, Yafatai, Kasa Africa, Nedessa, Yon de Muntapa, Yimbayani, de Shara Zwaga, Wan de Tukaga, Wan de Mondialisation, de ce qui est un Timo Musson, in the Za at the Itaba. Angari Wan de Choko. So, malasun da lokaci ka san yana muna halinsa ko da yaushe mun ka dauko bayanai sai ka iske lokaci yayi karfin jijin sa wani lokaci ba nake sauri in ba mutumin da yake jin yaran Hausa da ke wani lokaci muna abin ga muna fahimta irin waɗannan abubuwa wani lokaci so amma sai dai hankuri anan ina so in kira zuwa ga dalibai ilimi da malaman mu a matsayin mu dalibai da kuma malaman mu da kuma sauran masu da'awa da musulmi da intellectual bisa abin da ya shafi mas'aloli al-mustajiddat ya anti al-mustajiddat sune mas'aloli sababbi wanda suke faruwa addinin musulunci addini wanda yana tare da kowane irin zamani amma dole in za a tattaunawa da musulmi ba a baida su baya a zaman to tsari ne za a kawo su musu kawo abin da addinin zai ce saboda a tsara a tafi domin komai addini yayi bayanin sa ina fata an fahimce ni hatta da yadda zaka shiga dush musulunci ya nuna ma balle yadda zaka gudanar da rayuwarka to amma in an ka zo kullun sai ana so a maida addini baya a fakaita abinda ba a gane ma ba ana nufin addinin la yuslah domin tun kafirin farko sun ce ma alqur'ani in hadha illa asatirul awwalin kaga tatsuniya ce tatsuniya ko kaga ba abu ne wanda ya dace da lokacin da ake ciki ba mutanen da suka gabata ne wanda hankulin su bai ci gaba kana fahimta ta to kaga in an kai amfani da wannan to shikenan sai ya zama to shi alqur'anin da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun abun ba alhali ko in mun ka kalla addinin musulunci yayi nasku na abubuwan da suka gabata na wasu kunshi shari'o'i da suka gabata an shafe hukunci kunje saboda ba za su amfani ba a wannan lokaci ko a cikin musulunci akwai abubuwan da aka shafe alqibla an shafe ta daga baitul maqdis amma yau ta zuwa ga abin nan saboda ita ce za ta zama to alqibla ta tashin duniya abu nabiyu Allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum Allah ya cika addini wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan lokaci babu jirgi babu mota babu kaza amma an ce an cika ni'ima domin ni'ima ita ce ka san Allah kuma ka bi Allah a kowane lokaci da jirgin sama yana da wani muhimmanci ko mota tana da wani muhimmanci ko TV tana da muhimmanci ko internet tana da muhimmanci sosai an gane da Allah sai ya bar annabawa su rayu a lokacin su amma duk annabawan su shi ke kuma su amfani da jirgin sama ba amma kuma suna da labarin su menene labarin su alqur'ani ya faɗa wal khayl wal bighal wal hamira li tarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah bai halitta abinda ku ba ku sani ba ku wadanda a wannan lokaci to duk abinda zamani zai kirkiro hatta shin duniya ma la ta'lamun ku ku san wani abu ko da su za su san wani abu kaga alqur'ani ya bayani wannan to amma wa zai tsayayi tunanin cewa akwai shi a musulunci kaga ba kowa ba kenan addinin musulunci tunda shine addini na karshe babu abinda za a yi a cikin musulunci bai da magana akan shi ina fata an fahimce ni ina fata an fahimce wannan qadiya da kyau shi yasa yazo cikin hadisi ɗaya daga cikin sahabbai yake ake tambayar sa shin annabin ku ya koya muku kuma yace hatta al-khira'a har yadda ake shiga dush ai kashi annabin mu ya koya muna karamin abu an gane ko duk da wasu malamai sun ce khara'a ake cewa wasu sun ce khira'a ikhtilaf ne na lafzu al-mari tunda ma'ana ba ta canzawa ba matsala bane don saboda mutum ya fahimci wannan da kyau to abu na biyu yanzu misali kaga in mun ka dauko zuwa ga tsarin abin da ya shafi abin da ake ce ma al-idara shine kamar administration in Allah ya bamu iko tana zamu zo mu bayani akan shi wani zai dauka a musulunci babu wani tsari na administration babu tsari na tafiyar da aiki amma kuma cikin alqur'ani ya kai annabi yusuf alaihi salam yayi aiki cikin daula ta kafirai a matsayin shi na minista yace ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ka sanya ni mai kula da khaza'in al-ard taskokin kasa musamman na noma inni hafizun alim ni hafiz mai kiyayewa ne bana sata bana barin wani ya sata alim masani na ina da ilimi saboda shi ya bada labarin tazra'una sab'a sinin da za'aban za a bar abinda aka yi noma shekara bakwai fa ma hasattum fadaruhu fi sunbulihi kuma shi cikin wannan zangarkun kunnan shi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min dhalika sab'un shidadun ya'kunna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun bakwai za su zo za ku ci abin da kuka taskance kuma ya ci min ba dalika amun yanzu abin cikin da ake yi na agriculture sai an ka gano kwaya ba ta wuce shekara 15 sune kuma ya kwadi saba asini da aban kuma ya ci min ba dalika sab'un shidadun bakwai ga bakwai nawa kenan 14 kuma ya ci min ba dalika amun duk ilimi yanzu ya tabbatar da cewa duk wato ƴaƴan kwayan da sun ka shekara 15 inda ba a yi amfani da su ba za su mutu kuma bincike na duniya ya nuna cewa barin abu cikin zangarku yana sawa wannan abin ya jima to ba musulunci bai kawo wannan ba musulunci ya yi bayani kan wannan yanzu misali in muka dauko kaga kenan idara tana bukatar mutum mai ilimi kuma mutum wanda yake mai kiyaye abin da yake yi duk su ne usulu na idara an gane ko ya zamanto amintacce lokacin da Annabi Musa ɗaya daga cikin mata san ne mai aiki tace inna khayra man istajarta al-qawiyul amin al-qawiyu shine mai karfi zai iya yin aikin in aikin da shafi karfin jiki ne in kuma mai kokwalwa ne za a nemi mai karfin kokwalwa wato amin sannan kuma miki da suna amintacce ne dole aiki sai an samu amintacce kenan musulunci yayi magana ma'aikaci ya zamanto mai karfi in ya shafi karfin jiki wanda zai iya aikin jiki in ya shafi karfin kokwalwa ya zamanto amintacce amintacce shine hafiz mai kiyayewa ba zai yi banna ba zai bari ai banna ba sannan ya zamanto abin nan alim masani na yana da ilimin da zai tafiyar da wannan al'amari to ina ne kuma za a ce musulunci bai magana idara ba har wani zai yi ce a wannan abubuwa na administration ba su da alaka da musulunci in muka duba yanzu kamar daga cikin abubuwan da ake tattaunawa akan su abin da ya shafi abin nan yanayi na duniya da ake cewa an gurɓata yanayi har aka yi taro a ƙasar Poland yanzu da zaka tambayi wasu ɗaliban ilimi sai su ce maka a cikin musulunci babu zancen wannan zancen tattalin yadda za mu rayuwa a duniya da kaza da kaza wannan duk hayaniya ce ina fata an fahimce ni ga alqur'ani yayi bayani akan wannan da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dan bada misali akwai ayoyin da suke cewa Allah ya ce ka ayi banna wala tufsidu ko fil ardi ba'da islahiha ka ku yi banna a bayan ƙasa ashe duk abin da zai sa wa yanayin mutane ya canza a duniya an gane ko duk tsarin da zai kawo banna a cikin addinin mutane ko a cikin zamantakewar su ko kamfanin da za a yi su kawo dimamar yanayi banna ce a bayan ƙasa Qur'ani ya yi magana kan wannan lafzul fasad ya shafi komi da komi in muka duba har yanzu ma akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne na Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yabulanna ahadukum kada daga cikin ku yin tsari fil ma'i da'im an gane ko a cikin ruwa wanda yake adda'in ba annabin dawwamami ba wanda baya gudu an gane a wata riwaya da yazo ma allazi la yajri thumma yaghtasiru fihi sannan ya wanka a ciki dan mi dan yin kashi da fitsari a cikin ruwa yana sa ruwan nan su dauki cututtuka in sun ka dauki cututtuka yin wanka din sa dauki wannan cututtuka abun nan a wata riwaya ma da yazo bai kawo alma'u da'imul ladzi la yajri ba wannan hadisi na cikin sahih al-bukhari da sahih muslim akwai riwaya da tazo la yabulun ahadukum fil ma'i da'im bai kawo sai ce thumma yaghtasilu minhu waccan ta ce fihi wanda ta ce alladhi la yajri to in ka dibi minhu da fihi kai wanka a ciki zai baka cewa ka tsumbula minhu ka debo su kai wanka kaga ga riwaya ta fassara baka hatta da debuwa kai wanka daga gare shi bai yi ba ko ka shiga ciki ina fata an fahimce ni sannan kuma riwaya ta Jabir dan Abdullah wanda ta zo cikin sahih al-Bukhari ta zo a cikin sahih Muslim yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yubal fil ma'ir rakid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi fitsari a cikin alma ruwa ar-rakid wanda yake tsaye an gane ko ar-rakid shine allazi la yajri wanda baya gudu shine wanda yazo a cikin hadisi kaga wannan ya nuna cewa musulunci ya nuna ayi tattalin ruwan da suke gudana kar aje ayi banna musamman wadanda ba su gudu saboda nan ne cututtuka za su zo so zamanto matsala ga mutane ina fata an fahimce ni to kaga wannan waye ke musulunci bai magana akan abin da ya shafi abin nan ba abubuwan da suka shafi canjin yanayi da abin da ya kama da haka in muka duba saboda tattalin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Anas wanda ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da kuma abin nan musnad na Abu Dawud at-Tayalisi an gane ko da adabul mufrad na Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in qamatis sa'a ko da sa'a kiyama za ta tsayu wa fi yadi ahadikum fasila a cikin hannun ɗayan ku akwai abin da biro iri na dabino ko mu ce abin da shi na dabino sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in istata'a alla taquma an yaghrisaha falyaghrisaha in yana da ikon kafin tashin kiyama ta tsayu ta yi kusa tun da nan wato in qamat wato idza qarabat an taqum yanzu in ta yi kusa tun da in ta tsayu din bayuwa ai suka ku yace to fasilatun fi yadi ahadikum tana ɗaya daga cikin hannunku fasila da sinun ne abinda binu wato idza taa alla taquma an yagrisaha falyagrisaha in yana da ikon shibka ta kafin ai kiyama yi shibka ta ina masu zancan a kawo itace saboda ayi yaki da hamada da kaza da kaza shin sun san da waɗannan hadisan a matsayin su na musulmi na ko kuma waɗanda suke karatun yadda ake tattalin abin ga to kaga amma duk da su tura wanda suka sace ba su sun nuna daga musulunci abin yake waɗanda suka sani wannan musulmi kuma suna ganin kamar su ne suka kawo wannan amma ya kamata su koma su ga addinin musulunci yayi bayanin wannan duk da haka zaka ce su makiyan addinin musulunci makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce ma lokacin da an kai kori abin nan bani nadhif daga Madina ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kori Yahuda daga Madina wannan ya nuna da kabilanci sannan kuma lokacin da za a yake su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abin nan sassare itacen da biyu sai to ai wannan yana nuna musulunci addinin jibani a'a me yasa Yahuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kori su alƙawli ne suka saba su suka kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wajen su a cikin wata riwaya yana neman taimakon waɗansu musulmi wani wasu musulmi guda biyu suka kashe jiya waɗansu musulmi guda biyu da aka kashe an gane ko yana son su taimaka mishi kaga wannan ya nuna cewa har da kafira na iya neman taimako sai suka ce me za su taimaka bayan yana zaune yana jiran abinda za su yi shawara kawai suka ce a samu wani mutum ya ɗauko dutse daga sama shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun canza alƙawali zai zama tare da su sun warware alƙawari zama tare da su kaga wannan raddi ne da ai musu kenan kasu ce a'a ai sun kace da yanzu makka sai ce ma Qurayshawa ba ta zo nuna annifa ilu biku qalu akhun karim wa akhun karim sai ce idhabu fa antum mutlaqa kaga Qurayshawa ɗan unsa ya kyale su amma su wadanta alhali su sun musulun ta kuma su saba alƙawari ba wadanda kuma kafirai ne kuma su saba alƙawari kuma sun so su kashe annabi ina fata an fahimce ni ko kuma ma qata'tu min lilatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yakhzi al fasiqin qata'tu min lina duk idan kun kai yanke da idin Allah sai su kaji addinin musulunci yace a sassare daji a kone kaza 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 a'a wannan hali ne na yaki makiya suna ishigowa ta wannan su kashe mutane sai sa kuma ba dukkan dabina an ka abin nan ba aka sari to kaga wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata a ce dalibi mai da'awa da malamai su tashi zuwa ga irin waɗannan maudu'ai su san maudu'ai na zamani kasu zama da ana kallon su haka ga duddu a'a in an zo kan magana ba wai za a magana kan sallah da tauhidi da zakka kawai ba a'a ayi magana kan jagorancin al'umma ayi magana kan dukiyar al'umma ina take shiga ya zamu mu samu tattalin arziki kwakwara waɗannan abubuwa ne da ake nema a cikin tafiyar da al'amura na da'awa kuma musulmi su waye alqur'ani lafzan sha'am suna sawa komai duk wani tsari wanda zai cutar da musulmi a duniya to shikenan wala tufsidu kaku ya banna ko ce irin banna ce domin ya kawo shi mai ce wala tufsidu fi kaza ba ko fi kaza ko fi kaza a'a banna ko ce irin ce kafirci banna ne shirka banna ne sabon Allah banna ne shan giya banna ne zina banna ce an gane ko limamar yanayi banna ce kokarin mai da wadansu baya banna ne kaza banna ne cin dukiyar al'umma banna ne ko ba haka nan bane ba kafiri dama ya yi yadda ya gama da kasar musulmi duke musulmi banna ne bayan kasa to a ina me yasa ake cewa musulunci duk bai magana kan wannan ba waye yace musulunci bai magana kan waɗannan abubuwa ba ina fata an fahimci to kaga dole musulmi su waye ma irin waɗannan maudu'ai su dauki na so shi alqur'ani lokacin da ya sabka yana maganin matsalolin mutanen da ya sabka a lokacin su yana maganin matsalolin mutanen da hatta shin duniya ba a ce a wajen qur'ani ba a gane ba a'a a koma a gani ko su faɗi abu kai tsaye ya faɗe shi da sunansa koko ya kawo ka'idar da in an je cikin ta za a gano wannan abin na fata an fahimta amma kai zama ne da duk kafiri shi ne bai kirkiro abu ya zama to sai ki nuna maka cewa kamar babu shi a cikin addinin ka kai ko kana zama ne alhali ko alqur'anin Allah yayi bayanin wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay alqur'ani yana bayanin komai duk da yake alqur'ani sunan shi bayanin komai shine cikin alqur'ani a ba haka ake nufi ba karanar da bayani da tafsiri tunda bamu ga sallah ba bamu ga sauran wasu abubuwa ba amma menene alqur'ani ke nufi tibyanan likulli shay babu abinda za a zo alqur'ani bai zo da ka'ida da za a koma zuwa gare shi ba in an ce talawusul bi'i limamar yanayi wala tufsidu qur'ani ya magana kan wannan don banna ce sun yarda cewa banna ce kuma suna neman mafita shikenan alqur'ani ya magana kan wannan amma kai shuru ba a fahimci abin ba ba a bincike ba a istinbafi to akwai matsala yana da awakanta tana bukatar dalibai su tashi tsaye Allah ya taimake mu Allah ya sa mu na hannu Allah ya shi mana jagoranci kuma inda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai sati mai zuwa tunda naga lokaci ya kure kwarai insha Allah taala za mu zo mu ci gaba da karatu in Allah ya bamu iko malam sai ai muna addu'a da tawassuli da wannan zama da muka yi bukatocin mu na alkhairi gaba dai Allah subhanahu wataala ya muna na sharri kuma Allah ya musanya mu da na alkhairi Allah ya sa mu cikin shawun karku
to masallah barakallah ala Allah baka alkhairi kuma Allah ba mu iko aiki da abin da malai tunatar da mu a takaice dai wato